أستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا قريب يود 90 دقيقة فكرة لتاهم بلوغ المرام لابن هجر الأسقلاني رحمه الله. زام شقاء باب الوصايا إن شاء الله. بعد ذلك بياني أكم حكمت وصية كما دام كان تحديثي ندايا زوى نبينا كذي إن شاء الله تعالى. لتاهم التعريفات مع الإمام الجرجاني رحمه الله شافنا دري أكد 40 دقل يتي دلارتي إذا أكتي الوصية في الإصطلاح الوصية وتتساش شريعة تمليك مضاف إلى ما بعد الموت. نأكد في الوصية idan aka ce wasiya a ka'ida ta musulunci shine ka mallaka ma wani wata dukiyarka a bayan mutuwarka, kai kyautar wani abu mallakanka ne ga wani amma a bayan ka rasu, wannan shi ake ce ma wasiya. Wani ya bar wasiya a ba ma wani dukiya. Wasiya ita ce mallaka wani abu ga wani mutum amma a bayan mutuwarka. Ita wannan kalma asalinta a larabci tun kafin ma zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam. Masana harshen larabci kamar misali al-imam al-azhari a littafin maqayisul lugha mujallad na 6 shafin 135 yace wa summiyat wasiya li anna al-mayyita yasilu biha ma kana fi hayatihi ba'da mamatihi. Wato asalin kalma ta alwasiya da larabci ma'anarta sadarwa, isarwa. Don haka in ka duba bata canza ma'ana ba, kamar yadda aka santa a larabci hakanan ta tabbata a bayan zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan aka ce wasiya ita ce isar da wani abu ga wani, kaga yana gwada cewa bayan ka rasu an samu wata hanya da za ta isar da bukatunka zuwa ga wani wanda ka so gaba shi. Saboda ka wasiyyar dai tana nan akan wannan ma'anarta na asali. Idan aka ce wasiyya, mamaci yana samun damar isar da bukatarsa ga wani rayayye amma fa shi ya riga ya rasu. Wato wata hanya ce ta isar da bukatunka bayan ka riga ka rasu, sai ka isar da wannan bukata ga wani wanda yake da rai. Don haka tana cikin abubuwa waɗanda shari'a ta zo mana da su saboda inganta rayuwar mutum a bayan mutuwar shi. littafin Fathul Bari mujallad na biyar shafi 418 Ibn Hajar mai sharhin Sahihul Bukhari kuma mai littafin Bulughul Maram yace wa fi shar'i ahdun khasun mudafun ila ma ba'da al-maut idan aka ce wasiya alƙawari ne amma shi wannan alƙawarin ya taƙaita ne ga kyautar da aka yi a bayan mutuwa wanda shi yasa ake kiran ta wasiya mudafun ila ma ba'da al-maut idan mutum yana da rai ne ba za a kira wannan kyautar da suna wasiya ba ba za a kira wannan umarni da suna wasiya ba ka bar umarni cewa bayan rasuwarka ga abin da kake so a yi da dukiyarka saboda ka wannan wani alkawari ne wanda mutum ya dauka amma abin ba zai tabbata ba sai bayan rasuwar shi yace fala farqa fil wasiyati sahiha baina ar-rajul wal mar'ati a shari'ar musulunci babu bambanci tsakanin wasiyar namiji da kuma wasiyar mace kamar yadda maza suke yin wasiya haka nan mata su ma ya kamata su yi wasiya babu bambanci amma idan ka lura zaka ga mata ba su cika yin wasiya ba sai dai a shari'a babu bambanci tsakanin maza da mata wala yushtaratu fiha islamun wala rushdun wala suyubatun wala idn zawjin ba sharadi bane sai musulmi ne kadai zai yi wasiya ko da kafiri ne yana iya wasiya wanda alqur'ani ya zo da bayanin haka alqur'ani ya zo da bayanin haka wanda shine fahimtar da malamai mafi yawa suka dauka ko da kafiri ne yayi wasiya ana aiki da ita sannan kuma ba tilas bane wato sai balagagge ko da yaro ne yayi wasiya mutukar wannan yaro ya waye ana aiki da ita wannan duk bayanin ibn Hajar yace wala suyubatun wala idn zawjin a ce aiwanci sai ta zama bazawara kafin nan za ta iya barin wasiya budurwa ba za ta yi ba duk wannan babu shi a shari'a sannan matarka tana iya yin wasiya ba tare da izininka ba wala idn zawjin ba sharadi ba ne sai miji ya yarda kafin nan mace za ta yi wasiya wala yushtaratu fi sihhatiha al-aql wa inma yushtaratu fi sihhatiha al-aql wal-hurriya abinda kawai malamai suka ce wasiya ba ta inganta sai idan mutum mai hankali ne ya yi ta don haka misali idan mutum yana da tabin hankali idan ya yi wasiya wannan wasiyar ba za a dauka ba saboda kada kenan bai da cikakken hankali yana iya kyautar da dukiyarsa alhali kuma ba a cikin hankalinsa yake ba domin haka yasa shari'a ba ta yarda mutumin da yake da tabin hankali ya bar wasiya ba to haka nan kuma bawa shi ma shari'a ba ta ba shi izinin ya yi wasiya ba saboda idan bawa ya bar wasiya dukiyar ba ta shi bace da bawa da abin da ya mallaka na mai gidansa ne domin haka yasa shari'a ba ta ba da izini ga wanda ke karkashin wani yana bauta ya yi wasiya ba haka nan kuma mutumin da ba ya da cikakken hankali babu shakka wasiya tana da kima kwarai a shari'ar musulunci wanda wannan babi da Ibn Hajar ya ware ya kawo shi ne saboda tunatar da mu wasu daga cikin dokokin Allah waɗanda suke da kima a shari'ar musulunci idan ka koma ga alqur'ani za ka ga misali alqur'ani ya yi magana a kan wasiya a wurare daban-daban idan aka ce alqur'ani ya yi magana a kan wasiya wannan kadai ya isa ya nuna maka muhimmancin wasiya a karantarwar manzon Allah a suratul baqara آية 180 الله مدوكيتي كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين وصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين آية قدامي زمن كنت سورة البقرة الله سبحانه وتعالى يا وجب تامك شين كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إذا متوا تائسوا قدينكم in taraka khairan indai mutum ya bar dukiya alkhairu anan ma'anar ta dukiya idan mutum zai bar dukiya mutuwa ta zo mar Allah ya ce to ya wajabta mishi Allah ya wajabta mishi alwasiyatu lilwalidaini walaqrabin an wajabta maka yin wasiya ga iyayenka da makusanta wannan hukuncin farko kenan a farkon zuwan manzon Allah idan kana da dukiya sai mutuwa ta zo maka dole ne ka bar wasiya ga iyayenka da makusantanka wannan kafin a raba gado kafin Allah ya saukar da suratul nisa'i suratul nisa'i ita ce ta raban gado to wannan aya ita ce farko da Allah madaukake ya saukar wajibi ne idan kana da dukiya idan kaga alamar mutuwa ta zo maka idza habara ahadakum almaut idan alamar mutuwa ta zo ma dayanku yana da dukiya to ya tabbata ya bar wasiya ga iyayensa da makusantansa bil ma'ruf sai Allah yake haqqan 'alal muttaqin wannan hakki ne akan masu kiyaye Allah to kaga kenan Allah ya wajabta wasiya a farkon zuwan musulunci wasiya wajibi ne sannan in ka dawo suratul nisa'i lokacin da Allah ya saukar da ayoyi na rabon gado a aya ta 11 zuwa aya ta 12 zaka ga inda Allah yake ta magana akan muhimmancin wasiya yana gabatar da shi kafin ayi rabon gado min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn a gaba yake min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn min ba'di wasiyatin tusuna biha wanda Allah ya ta maimaitawa sai bayan wasiya bayan an biya gado sai a raba sai bayan an biya bashi sai a raba gado kaga yanda Allah ya ta maimaitawa wanda wannan ke nuna muhimmancin wasiya a karantarwan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na uku na suratul maida aya ta 6 يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم إذا أنت فيها كاسة ميكو متوا تزو الله يتيتو إذا ذا أي وصية أسامو شهدو كأن ما الله ينا كرف فامن الأمر وصية كودا أهال تفياني شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم او اخران من غيركم ان ارتبتم ان انتم ضربتم في الارض ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت ولوانن كي نونا سي كنا حالين تفيا لوكاتين تفيا تساميكو نما سي الله يكرفف الامر وصيا سو ان كدوبي القراني القران يا تبتت ده الامر وصيا كما يكرفف شي وسي ابن حجر ya kawo mana dalilai kuma ta sashin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda mun ji alqur'ani ya tabbata da al'amarin wasiya an karfafa mana amma wajabta shi a farkon musulunci to idan ka dawo ta sashin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam nan ma akwai dalilai wadanda suke nuna muhimmancin wasiya shine ya kawo hadisi na farko yace wa an ibni umara radiyallahu anhuma an karbo hadisin nan daga Abdullah ibn Umar Allah ya kara musu yarda da shi da mahaifinsa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma haqqu imri'in muslimin baya cancanta ga mutum musulmi lahu shay'un inda yana da wani abu yuridu an yusiya fihi yana son yayi wasiya game da wannan abin da ya mallaka yabitu laylatayn asamu ya kwana haddare biyu illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu face wasiyarsa tana rubuce a tare da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace baya tacewa ma haqqu imri'in muslimin baya cancanta ga mutum musulmi lahu shay'un inda ya mallaki wani abu yuridu an yusiya fihi yana son yayi wasiya game da wannan abin da ya mallaka yabitu laylatayn har asamu ya kwana dare biyu illa wa wasiyatuhu maktubatun inda fufaci wasiyarsa tana rubuce a tare da shi al-imam shafi'i ya fassara wannan kalma ta annabi sallallahu alaihi wasallam ma haqqu imri'in muslimin zaka gani a littafai da yawa kamar nailul awtar na al-imam shaukani yana mujallal na 641 ma'anar hadis al-imam shafi'i yace abinda annabi yake nufi mal hazmu wal ihtiyatu lil muslim baya dacewa ga mutum musulmi abinda aka fi so mafi gamsarwa ga mutum musulmi illa an takuna wasiyyatuhu maktubatun indakum shine ya kasance wasiyyarsa tana rubuce a tare da shi wannan hadisin muttafaqun alai al-imam al-bukhari da muslim sun daidaita wajen riwayarsa yana sahih al-bukhari kitab al-wasaya bab al-wasaya yanda lafazin al-imam al-bukhari yazo ya bambanta da yanda ya kawo shi anan wannan lafazin yazo a sahih muslim lafazin al-imam al-bukhari ma haqqu imri'in muslimin lahu shay'un ma haqqu imri'in muslimin lahu shay'un yusi fihi babu yuridu kalmar yuridu tazo a sahih muslim madum ma'ana guda ce hadisin yana sahih muslim kitab al-wasiya hadisi na 627 kuma yazo a littafin al-musnad riwaya ta al-imam ahmad yanda hadisin yazo a littafin al-musnad annabi sallallahu alaihi wa sallam yace haqqun ala kulli muslimin kaga anan yace ma haqqu imri'in muslimin amma hadisin al-imam ahmad haqqun ala kulli muslimin idan aka ce haqqun ala kulli muslimin hakki ne akan kowane musulmi Allah ya bi ta lailataini kan yadda ya kwana dare biyu wala kuma UCT alhali yana face yana tare da wato abinda yake sanya wasiya a kai sannan a wani lafazi da yazo cikin al-musnad annabi sallallahu alaihi wasallam yace haqqun ala kulli muslimin an yabita lailataini haqqun ala kulli muslimin an yabita lailataini wala kuma yusi fihi illa wa wasiyatuhu maktubatun inda wajibi ne akan kowane musulmi don haka hadisin al-imam ahmad ya tabbatar da wajibi ne saboda annabi yace haqqun ala kulli muslimin sannan akwai riwaya da tazo la yanbaghi lil muslim an yabita lailataini so kaga wannan sai ya sassauta maganar manzon Allah la yanbaghi lil muslim baya kamata ga musulmi to tunda aka ce bai kamata ga musulmi ba kaga an sassauta maganar bai nuna cewa wajibi ne ba a wannan lafazi kuma ya fito da abin a fili manzon Allah yace la yahillu li imri'in muslimin baya halatta ga mutum musulmi kaga nan kuma ya zama dole ne saboda haka sai yasa hadisin nan ya taho da lafuzza daban-daban wani lafazin yana nuna dole ne wani lafazin yana nuna bai dai kamata ba kuma duka hadisan nan sun inganta daga manzon Allah akwai riwaya da tazo littafin al-imam al-bayhaqi yanzu kamar anan annabi sallallahu alaihi wasallam yace yabitu lailataini mutum ya kwana dare biyu fa akwai lafazin da yazo yabitu lailatan aw lailataini bai kamata mutum ya kwana dare ɗaya ko dare biyu ba to kaga dan ya nuna akwai zaki akwai lafazin da yazo a sahih muslim haka nan yana sunan an-nasa'i annabi sallallahu alaihi wasallam yace yabitu salasa layalin bai kamata musulmi ya kwana dare uku ba tare da wasiya a tare da shi ba to kaga an samu kalmar dare ɗaya dare biyu dare uku an samu kalmar baya halatta an samu kalmar bai dace ba an samu kalmar wajibi ne duk waɗannan sun zo cikin lafuzan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka yasa idan ka tattara hadisan dole sai ka koma ka ji bayanin magabata masana me suka ce game da waɗannan lafuzza da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam ibnu hajar Fathul Bari mujallal na 5 shafi na 418 yace ikhtilafur riwayati fihi sabani da aka samu na riwayoyi wani hadisin yazo da ma haqqu imri'in muslimin wani hadisin yazo da haqqun ala kulli muslimin wani hadisin yazo da la yanbaghi li muslim an yabita lailatayn wani hadisin yazo da la yahillu limri'in muslimin waɗannan kalmomi da aka samu na bambanci ta wajen riwayoyi dalun ala annahu litaqribi la litahdidi kamar yadda wani hadisin yazo da cewa mutum ya kwana daya, wani hadisin yazo da ka kwana biyu, wani hadisin yazo da ka kwana uku, wannan yana nuna cewa ba a kayyade yawan kwanakin da ba a son musulmi ya wuce ba tare da ya rubuta wasiya ba, ba a kayyade yawan kwanakin ba, illa dai ana nuna maka kada ka dade, kar a samu lokaci mai tsawo baka da wasiya a rubuce. Shi yasa manzon Allah wani hadisin sai ya ce kwana daya, wani hadisin a ce an baka kwana biyu, wani hadisin a ce an baka kwana uku, saboda ita mutuwa baka sanin lokacin zuwanta, baka sanin yaushe ne mutuwa za ta zo, saboda haka yasa annabi sai ya matso da mutuwar gare ka, kar ka wuce kwana ɗaya baka rubuta wasiya ba, kar ka wuce kwana biyu baka rubuta wasiya ba, kar ka wuce kwana uku baka rubuta wasiya ba. Duk riwayoyin hadisin babu hadisin da ya zo da fiye da kwana uku. Idan aka samu musulmi ya wuce kwana uku bai rubuta wasiya ba, wannan kuma gafala ce, wannan ba shi da uzuri, saboda larura tana iya hana ka rubuta wasiya a rana guda ko kwana biyu, amma har ka wuce kwana uku wannan sakaci ne, mutum bai da wani uzuri da zai ma Allah. Allah ya samu gani. Saboda haka Ibn Hajar ya ce abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi anan, al-ma'ana la yamdi alayhi zamanun wa in kana qalilan illa wa wasiyatuhu maktuba, kar ka saki lokaci ya wuce ka, wannan lokaci koda kadan ne face wasiyarka tana rubuce. Wa fihi isharatun ila istifar az-zaman al-yasir, kuma wadannan kwanaki da annabi ya diba sai ya nuna cewa annabi ya sassauta mana, an yafe maka idan aka samu baka rubuta a kwana ɗaya ba, kwana biyu, kwana uku, wannan ba laifi. Halitta ta ɗan adam akwai larura, akwai uzuri, akwai mantuwa, saboda haka yasa aka samu sassauci ta wannan gefe. Wa ka'anna salata ghayatan lit-ta'khiri, shi ne sai Ibn Hajar ya ce to amma tunda akasarin kwanakin da annabi ya faɗa a cikin hadisai da duk aka samu kwana uku ne, kaga ya gwada cewa makura kiya, bai kamata musulmi ya wuce kwana uku babu wasiya ba. In ka dubi hadisin al-Imam Muslim, riwaya da ya kawo, bayan al-Imam Muslim ya kawo wannan hadisin na Abdullah bin Umar, to sai ya kawo bayanin Abdullah bin Umar shi kansa. Abdullah bin Umar ya ce ma marrat alayya laylatun, dare daya bai taba wuce ni ba, منذ سمعت رسول الله قال ذلك, tun daga lokacin da naji manzon Allah ya faɗi maganan nan, illa wa indi wasiyati, face wasiyata tana tare da ni. Shi sahabin da ya rawaito hadisin Abdullah bin Umar, kaga ai annabi ya ba mu kwana uku, to shi ya ce kwana ɗaya bai taɓa wuce shi ba, tun daga ranar wasiyarsa tana tare da shi. Allah ya samu iya koyi da shi. To saboda haka a nan muna da al'amura kamar guda hudu game da wannan hadisi. Abu na farko, menene hukuncin wasiya? Tunda mun ji ayoyin alqur'ani, aya ta alqur'ani ta tabbatar mana wasiya a farkon musulunci dole ne, saboda sai sa Allah yake haqqan 'alal muttaqin a suratul baqara, hakki ne akan masu tsoron Allah, ya wajabta yin wasiya a farkon musulunci. Amma nan ma wasiyar ba kowa bace, sai mutumin da ya zamanto yana da dukiya, in taraka khairan, idan mutum ya bar alkhairi. Idan aka ce alkhairi a cikin alqur'ani sau da yawa kalmar alkhairi ma'anarta dukiya, wa innahu li hubbil khairi la shadid, idan aka ce li hubbil khairi li hubbil mali, don haka idan Allah ya ce in taraka khairan in taraka malan, idan mutum ya bar dukiya alqur'ani, a cikin alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana wasiya dole ne a farkon musulunci. To ga hadisin nan ma ya taho da kalmomi waɗanda suke nuna cewa wasiya dole ne. Menene hukuncin wasiya? Saboda waɗannan kalmomi da suka zo daga manzon Allah sai suka nuna, wasu kalmomin suna ishara da cewa rubuta wasiya dole ne, wasu kalmomin suna nuna kwadaitarwa ne, kamar yadda ake cewa la yanbaghi li muslimin an yabita laylataini, la yanbaghi, bai kamata ba, idan aka ce bai kamata ba ba dole bane kenan. Amma inda aka ce la yahillu li muslimin, la yahillu li imri'in muslimin lahu malun baya halatta ga mutum musulmi wanda ke da dukiya ya zauna da ya rubuta wasiya ba ka ganin ya fito a fili da la yahillu haramun ne to don haka yasa waɗannan kalmomi da aka samu daban-daban daga annabi sallallahu alaihi wasallam suka bada damar sabanin fahimta a tsakanin magabata dangane da hukuncin wasiya da dadun malamai waɗanda suka yi sharhin hadisi masana hadisi sun yi magana akan waɗannan hadisai abu ne mai sauki waɗannan hadisan suna sahih bukhari sahih muslim in ka nemi sharhin bukhari sharhin muslim hadisin yana muwatta in ka nemi at-tamhid sharhin muwatta na ibnu abdul barri yana mujallad na biyar shafi na 507 ibnu abdul barri yana cikin mafi dadewar malaman hadisi kuma manyan malaman sunna Allah ya mishi rahama ibnu abdul barri yace wattafaqa fuqaha'ul amsari kusan duk malaman fiqihu na biranen duniya duk masana sun yi ittifaki ala anna alwasiyata mandubun ilayha marbubun fiha ita wasiya an kwadaitar mustahabi ne ana son musulmi ya rike ta da kyau wa annaha ja'izatun liman awsa fi kulli malin qalla aw kathura wasiya ana zartar da ita idan mutum ya batta kuma tana shafan kowane irin dukiya ko mai kankantan dukiya kuma ko bi yawanta ma lam yatajawazi thulutha idan dai wasiyar ka bata wuce kashi ɗaya cikin uku na dukiyar ba kamar misali zaka iya cewa kana da miliyan uku iyakan dukiyanka kenan sai ka ce in na mutu miliyan ɗaya na ba ma dangi na to kaga ai babu laifi miliyan ɗaya thulusi ne bai wuce kashi ɗaya cikin uku na dukiyar ka ba wanda hadisin sa yana gaba dami iso gare shi insha Allah wa mimman qala bi hadha yace daga cikin malamai da suke ganin ita wasiya wato shari'a ta tabbatar da ita kuma abu ne wanda ya kamata musulmi ya rike duk malaman sunna sun yarda da wannan akwai al-imamu malik al-imamu thauri al-imamu abu hanifa al-imamu al-awza'i al-imamu al-hasan bin haykin al-imamu shafi'i al-imamu ahmad al-imamu ishaq kusan duk malaman sunna sun yarda akan cewar wasiya abu ne da ya kamata musulmi kare ya wasa da ita kuma malaman sunna sun yarda cewa inji ibnu abdul barri inna ayatul wasiya wancan aya ta suratul baqara da muka karanta wacce Allah ya wajabta wasiya a farkon musulunci nasakhatha ayatul mawarith a lokacin da Allah ya saukar da ayoyin rabon gado a suratul nisa'i sai aka goge hukuncin wancan aya ta suratul baqara kana zalika malikun wa jama'atun min al-ulama al-imam malik ya tabbatar da haka hakanan jama'ar malamai qablahu wa ba'dahu malamai kafin al-imam malik da wadanda suka zo a bayan shi duk sun tabbatar da haka to akwai littafin su kuma al-istizkar shi ibnu abdul barri a mujallal na 7 shafi na 22 yana cewa wa ajma'al jumhur cewa ita wasiya ana son kowane musulmi ya rike ta wannan duk malamai sun yi ittifaki akai na biyu ita wasiya ba wajiba bace wannan ita ce fahimtar al-jumhur akasarin malaman sunna annal wasiyata ghayru wajiba ala ahadin wasiya ba farilla bace akan wani ta yaya akai wasiya bata zama farilla ba saboda ita wasiyar ba iri daya bace in ka lura shi yasa ibnu hajar wannan babin ya masa suna babul wasaya babi akan wasiyoyi wasiyar ba ɗaya bace alwasiyatu guda ɗaya kenan alwasaya jam'u sani so ashe wasiya ba ɗaya bace wasiyoyi suna nan daban-daban so akwai wasiyar da take zama farilla akwai wasiyar da ba ta zama farilla akasarin malamai sun ce ita kanta wasiya ba za a ce mata farilla gaba ɗayanta ba sai an dubi nau'in wasiya da tunda wasiyar ba guda ɗaya bace misali liman alaihi dainun ana binka bashi idan ana binka bashi to wasiya akan ka dole ne saboda kada haƙƙin mutane ya salwanta idan ana binka bashi aw yakuna indahu wadi'a ko an baka ajiyan wani abu idan an baka ajiyan wani abu dole ka rubuta wasiya in ba haka ba in ka mutu magada za su dauka wannan abin mallakan ka sai ayi rabon gado kaga wasiya gare ka ya zama dole au amanatun ko an baka wata amana fa yusi bidalika don haka ya zama dole ka bar wasiya kaga anan idan akwai haƙƙin wani akan ka to wasiya akan ka farillaci wannan ita ce fahimtar mafi yawan malaman sunna Allah madaukake musu rahama fa amma kamar ahlul zahiri shine kamar masaba ta ibn hazmi wanda zaka gani a littafin al muhalla fa aujaba al wasiya farban ibn hazmi suna yake kira ahlul zahiri ahlul zahiri suna wanda ke aiki da zahirin magana zahirin nassin hadisi in ka lura da yanda kalmomin nan suka zo zahiri suna nuna wasiya dole ne akan kowa saboda haka ahlul zahiri suke cewa wasiya farilla ce idza taraka ar-rajul malan kaseera wa lam yuwaqqit fi wujubiha shay'an wal fara'id la takunu illa mu'akkata ma'luma ba'a cewa dan mutun ya bar dukiya dole sai yayi wasiya saboda waccan aya ta suratul baqara galibin malaman sunna sun ce Allah ya goge hukuncinta a bayan saukar da ayoyi da suka yi bayani akan rabon gado amma ibn hazm yana ganin waccan aya tana nan tana aiki saboda ka in kana da dukiya dole sai ka bar wasiya ga ƴan uwa da iyayenka kamar yadda Allah ya faɗa a suratul baqara to banda ibnu abdul barri akwai ibnu qudama ibnu qudama shi ma da daddan malami ne Allah madaukake masa rahma littafin sa al-mughni a mujallal na 8 shafi na 390 ibnu qudama yace wa ajma'a al-ulama'u malamai fahimtar su ta hadu fi jami'il amsari wal a'sari a dukkan biranen musulmai kuma a dukkan zamunna ala jawazil wasiya akan cewa wasiya abu ne wanda ya kamata wala tajibul wasiya amma ita kanta wasiyar ba ta zama dole illa ala man alayhi daynun sai dai wanda ya zama ana bin sa bashi idan ana bin ka bashi to gaskiya kar kai wasa da wasiya dalili saboda Allah ya gaya mana ita lahira ba kamar duniya bace idan aka baka littafin aikin ka in ka duba za ka ga abin mamaki ranar kiyama a baka littafin aikin ka shine Allah yake cewa mali hadal kitabi la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha duk abin da kake tsammani da wanda baka tsammani an rubuta saboda ka duk inda ka taka haƙƙin wani yana nan a rubuce to kaga in ka bar wasiya bayan ka rasu za a biya maka hakoki saboda kan an tashi a lahira idan ma an ce ka cuciwa ne sai a ce to ka bar kudi an biya ai kaga da sauki amma kai ta gani a littafin ka ka cuciwa ne ka hayin ciwa ne ka karbi bashin wani baka biya ba ana ta rubutawa to kaga mutum ya shiga bala'i saboda dole sai an biya wannan hakki kafin mutum ya je aljanna don haka yasa wasiya tana zama farilla ala man alaihi daynu duk mutumin da ake bin sa bashi to wasiya tana zama dole a kansa har ma malamai suna cewa idan ma baka iya tunawa ba saboda tsawon lokaci wani ka karɓi bashin sa ka manta ka san wani kuma shi ba zai tuna maka ba yana gani da gangan ne da gangan ka kibiyan sa sai kuma ka manta to irin wannan shi yasa da yawa malamai in sun taho rubuta wasiya sukan ce bayan na rasu a ɗauki kashi kaza na dukiya na a yi sadaka wannan abin da ka bari ka ce a ɗauka so kaza na dukiyarka a bayar sadaka wannan sadaka da ka tura lahira shi za a aje wucin gadi in ka tashi a lahira wani ya zo ya ce ka ci bashi na dama ka ki biya na ce to dama na aje sadaka kuɗi ba ku biya shi to kaga mutum ya tsira ashe wasiya tana da kima ko da baka iya tunawa ba ko da ba abin ka bashi ka bar wasiyar sadaka domin haka yasa waqafi yana yake da muhimmanci wasiya tana da muhimmanci kafin mu ƙara sabadin za mu ji bambanci tsakanin waqafi da kuma wasiya insha Allah ibn qudama yace aw inda huwa di'a haka ma mutumin da ya zama an bashi ajiyar wata dukiya aw alaihi wajibun ko akwai wani wajibi da yake kansa menene wajibi da ka samu akwai kafara da take kan mutum da yi ba wanda bashin Allah ne ko kuma akwai zakkar da bai fitar ba zakka haƙƙin Allah ne, to wannan karka yadda ka mutu ba tare da ka rubuta wasiyya ba, saboda idan ka bar wasiyya ka ga za a cire wannan haƙƙi na Allah subhanahu wa ta'ala. Fatakunu mafruba alayhi, yace yusi bil khuruj min, sai ka bar wasiyya idan ka mutu a cire waɗannan haƙƙoƙi, a cire wannan zakkar. Fa inna Allah ta'ala faraba aba al amanati, saboda shi Allah ya farlanta mayar da amana, idan ya zama akwai amana a kanka wajibi ne ka maida ita. Wa tariquhu fi hadha al babi al wasiyya, ta wace hanya za ka mayar da amana? Ta wace hanya? Bare a rayuwar da muke ciki a yau, ka ci rashawa, ka yi wannan, kuma a wajen Allah sai ka mayar da shi duk wani haƙƙi da ka taɓa, to fa sai ka mayar da shi. Hanyar mayar da haƙƙoƙi ita ce wasiyya, inji malaman sunna. Fa takunu mafruba alayhi, kaga anan wasiyya ta zama farilla akan mutum. Fa amma al wasiyatu bi juz'in min malihi, amma kamar wasiyya da mutum zai bari a dauki wani yankin dukiyarsa a ba ma wani, fa laysat bi wajibatin ala ahadin, wannan wasiyyar ba farilla bace fi qaulil jumhur, wannan ita ce fahimtar akasarin malaman sunna. Mun ji bayanin Ibn Abdul Barri da bayanin Ibn Qudama, to haka ma al Imam an-Nawawi mai sharhin sahih Muslim a juz'i na 11 shafin 246, al Imam an-Nawawi yace fihi al hasu ala al wasiyya, waɗannan dalilai da muka karanta suna kwadaitar da mu akan al'amarin wasiyya. Wa kad ajma'a al muslimuna ala al amri biha, duk musulmai sun yi ijma'i akan cewa lallai an yi umarni ga musulmai wato su kiyaye al'amari na wasiyya. Lakin na mashabana wa mashabal jamahir annaha mandubatun la wajiba, sai dai galibin malaman sunna suna cewa ita kanta wasiyya din ita kanta ba farilla bace, ba wajiba bace, sai dai ga wanda akwai haƙƙoƙi a kansa, to wasiyya tana zama farilla a kan shi. Lakin idza kana ala al-insani daynun aw haqqun indahu wadi'a wa nahwiha, kusantum malaman nan magana su dai ce kamar Ibn Abdul Barri, kamar Ibn Qudama, haka nan al-Imam an-Nawawi, idan akwai bashi a kanka wasiyya ta zama dole, idan akwai ajiya da aka baka wasiyya ta zama dole, idan akwai wani haƙƙi da yake kanka wasiyya ta zama dole, lazimatul isa'u bi dalika. Sai yace wa yustahabbu ta'jiluha, mustahabi ne mutum ya gaggauta wasiyya. Me yasa aka ce mustahabi ne? Saboda babu wanda ya san ranar mutuwar shi. Muna tashi daga masallacin nan ka nemi alƙalami ka rubuta, wannan shine mustahabi ne musulmi ya gaggauta wasiyya, saboda Allah bai lamunci ya gaya maka ranar da zai karɓi ranka ba. Kuma idan ya riga ya karɓa, Allah bai dawo da mutum duniya har abada. Saboda haka yasa an riga an yi gargaɗi, mai hankali ya yi hatara, yaya ta bar duniya shi ne cin ribar zamanta. Wanda ya bar duniya da haƙƙoƙi a kansa, musiba tana tare da shi, Allah shi kare. Saboda haka malamai sun ce mustahabi ne a gaggauta. Yaya ake yinta? Al-Imam an-Nawawi ya ce yaktubu ha fi sihhatihi, abinda ake so lafiyar ka kalau, ka ɗau takarda ka rubuta wasiyya. Idan ka rubuta bai isa ba, wa yushhidu alayhi fiha, ka kafa shaida a kai. Wato yana da muhimmanci kafa shaida din, saboda duk sa'ilin da ka mutu makusantanka za su ce lallai wane ya taɓa cewa ya yi wasiyya. Har idan akwai wasiyya, to idan an yi mutuwa ita ake nema, saboda ita wasiyya ta ɗauki duk abin da kake so a yi a bayar suwarka. Wa yaktubu fiha ma yahtaju ilay, ita wannan wasiyya an baka damar ka rubuta duk abin da kake bukata bayar suwarka. Fa in tajaddada lahu amrun, ka rubuta yau, gobe sai aka samu wasu al'amura sun karu, to karka dauka takaddan jiya ta isa. Yace yahtaju ila alwasiyati bihi alhaqahu biha, gobe an samu kari sai ka dauko wasiyyar sai ka kara, ka sake bi wanda ka haƙƙokin da ka biya sai ka soke. Kaga kamar dayari ne, ka riga ka rubuta kullum, aka samu ƙari a ƙara, idan an samu rage a rage, haka ake ta tafiya, kana mutuwa ita ma ta tsaya. Saboda haka kamar kana kiyaye rayuwarka ne, kamar controlling kake ma rayuwarka. malamai suka ce wala yukallaf an yaktuba kulla yawmin muhaqqaratin muamalat. Al-Imam An-Nawawi yace to amma akwai inda ita wasiya ta bambanta da diyari irin na Turawa. Diyari a kowace awa, a kowane minti wani sai ya rubuta abin da yake. To a ka'idar wasiya ba haka bane, ba a ce kullun sai ka rubuta na shiga na fita na karba na mayar, ba haka ake so ba. Wato zaka rika rubuta muhimman abubuwa ne, ba wai zaka rubuta wala yukallafu an yaktuba kulla yawmin muhaqqaratil muamalat wa juz'iyatil umuri mutakarrira. Abubuwan da ya zama ana maimaita su a yau da gobe, ba a ce kai ta rubuta ba, sai dai abu da ya zama muhimmin gaske shine wanda za a shigar da shi. Allah ka samu iya. Ibnu Daqiq al-Eid shi ma yana cikin dadaddun malaman sunna, Allah ya mishi rahma, mai sharhin Umdatul Ahkam shine Ihkamul Ahkam a juz'i na biyu shafi na 545, yace al-wasiyatu ala wajhaini. In ka dura da duk bayanai da muka yi, malaman sunna suna cewa ita wasiya kashi biyu ne. Ita wasiya ta zama kashi biyu. Na daya al-wasiyatu bil huquqil wajibati ala al-insan wa zalika wajib. Wasiya kashi biyu ce. Wasiya ta farko dole ne. Wacce ce? Ita ce wasiyar da akwai hakkokin mutane a kanka. Wasiyar da ta zamanto ta kunshi hakkoki na jama'a da suke kanka. To ita wannan wasiya dole ne. وتكلم بعضهم في الشيء اليسير الذي جرت العاده بتدايونه ورده مع القرب، هل تجب الوصيه به على التضييق والفور؟ ما لم يسنا cewa shin kamar kananan abubuwa wadanda sukan shafi rayuwar mutum, kana gida ka aika shago da Allah bani gishiri, ko ka aika ga makwabta da Allah a bamu kaza abu wanda kudin kadan ne, har wannan ma sai an rubuta? Ta akwai malaman da ke ganin hashi saboda ai hakkin mutane ne, wa ka annahu ru'iya fi zalika al-mashaqqa, saboda ka ana la'akari da wahala ce. Me yasa annabi ya ce kwana 1 2 3? Kaga manzon Allah ya sani a kowace rana ana samun tajaddud na mu'amala tsakanin mutane, amma annabi ya ce babu laifi ya kai kwana 3. Ashe kenan ba duka kananan abubuwa ne aka ce sai ka rubuta su a cikin wasiya ba, tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta mana har zuwa kwana 3, ya nuna cewa kananan abubuwa ba lalle bane sai ka rubuta su, muhimman abubuwa su ne waɗanda ya kamata a ce an rubuta. Sai ya ce to wasiya ta biyu, alwasiyatu bitatawwu'ati fil qurbat wa dhalika mustahabbun. Wasiya da ta shafi ba ta shafi wajibi ba, sai dai wasiya ce da ta shafi abu nan mustahabi, ko kuma wani abu wanda zai ƙara kusantar ka ga Allah. Wannan mustahabi dai ba a cewa wannan wasiyar dole ne. Wa ka annal hadith inna ma yuhmalu ala an-naw'il awwal, shine shi Ibn Daqiq yake cewa amma in ka dubi hadisin Abdullah ibn Umar, yana mana ishara ne ga nau'in wasiya ta farilla. Saboda haka yasa Abdullah ibn Umar yake tunda yaji wannan hadisi bai yi kwana guda ba tare da ya rubuta wasiya ba. والترخيص في الليلتين او الثلاث دفء للحرج والعسر. ابن دقيق العيد yace da aka jinkirta mana aka ce babu laifi mai kwana biyu kwana uku ba tare da mun rubuta wasiya ba, wato wannan saboda kar a samu kunci ne ga musulmai. In ka lura Allah tabaraka wataala ya ce bai sa mana kunci a cikin Islam ba. To tunda ba a sa kunci a cikin Islam ba, idan aka ce komai ka rubuta, to kuncin nan zai shigo. Shi yasa sai annabi ya ce an baka kwana biyu kwana uku, ya zama akwai sauki dai da Allah subhanahu wataala ya yi maka. Ba lallai bane ya zama kowace rana sai ka rubuta bayanai filla filla na abubuwan da suke aukuwa, sai dai idan waɗannan abubuwa da suka auku za su yi maka wahalan biya. Don akwai mutumin da zai karɓi bashin naira 50 ɗin sai ya sace bai iya biyanta ba, so kaga wannan 50 a gurin shi ya kamata a ce ya rubuta ta tunda tana da wahala gunshi. Amma mutumin da 50 ba wani abu ne mai yawa gare shi ba, dan bai rubuta ba, wannan ba mushkila ba ce. So ana la'akari da mutumin da ya zamanto hakki yana kansa, kuma hakkin nan ba zai iya biyansa ba, to ya kamata ya rubuta shi. amma idan zai iya biyan sa kuma ba tare da yana da niyyar jinkirtawa ba to wannan ba laifi bane don mai rubuta shi ba to ana tunanin zai biya shi a cikin waɗannan kwanaki ko da a tsakanin kwana ɗaya zuwa uku din اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم من شيء أبو بوا قد أخذ النظام يوم كان أكنسو أبو نبي فتشين وصية تشاف أكيدا ودن شم وصي يويد مقيم كان أكنسو وصي يويد لستشاف حقوكي to akwai wata wasiya muhimmiya wannan wasiya tana da muhimmanci kwarai ita ce wasiyar da ta shafi aqida wannan wasiya saboda muhimmancin ta Allah subhanahu wataala ya ba mu misali da annabawan Allah saboda haka wannan wasiya tana da hadari a suratul baqara aya ta 130 zuwa 132 Allah madaukake magana game da Annabi Ibrahim alayhi salam wa man yargabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsuhu wa laqad istafaynahu fid dunya wa innahu fil akhirati minas salihin duk wanda ya kyamaci tafarkin Annabi Ibrahim Allah madaukake yace to wannan ya jahilci kansa ya wauci kansa dan babu mutumin da zai kyamaci tafarkin Annabi Ibrahim alayhi salam sai mutumin da bai san kiman rayuwarsa ba shi kansa Allah ya ce ya zabe shi a duniya ya zaba Annabi Ibrahim alayhi salam kuma a lahira Annabi Ibrahim yana cikin mutanen kware kaga sai da Allah ya yabo ga Annabi Ibrahim ya nuna babu mai kyamar tafarkin Annabi Ibrahim sai wanda bai san kiman kansa ba sai wanda bai san kiman rayuwarsa ba sai da Allah ya yabo ga Annabi Ibrahim sannan sai Allah ya ba mu labari a gaba iz qala lahu rabbuhu aslim Allah yace ma Annabi Ibrahim ka mika wuyarka nan take yace qala aslamtu li rabbil alamin Annabi Ibrahim yace na mika rayuwa ta ga Allah mahalicci mai renon talikai to wannan wasi wannan kalma ta Annabi Ibrahim shine Allah yace wa wassa biha Ibrahim banihi Annabi Ibrahim yayi wasiyyan nan ga ƴaƴansa ƴaƴansa sune Annabi Ishaq da kuma Annabi Isma'il yayi musu wasiyar su yi riko da mai addinin musulunci kaga an samu wata wasiya mai kima muhimmi sai da Allah ya ce wanda ya kyamaci wannan tafarki to bai san darajar kansa ba bai san kiman rayuwarsa ba to sai Allah ya ce Annabi Ibrahim ya bar wasiya ga ƴaƴansa wa Yaquba da Annabi Yaqub ji kansa kenan me yace musu ya baniya inna allaha astafa lakum ad-din ya ku ƴaƴana lalle fa Allah ya zaba muku wani addini shine islam fala tamutunna illa wa antum muslimun kar ku yadda ku mutu face kuna musulmai Allah yace wannan wasiya ce ta Annabi Ibrahim alayhi salam ga ƴaƴansa da jikoki wanda ya kawo ga Annabi Yaqub alayhi salam wannan tafarkin Allah ya ce wanda ya kyamace ta da bai san kiman rayuwar shi ba me yake karanta da mu babban wasiya na aqida kaga akwai wata wasiya babba da take kanmu kana da yara baka damuwar in ka mutu yaran ka ya rike wani addini baka damu ba baka bi tafarkin Annabi Ibrahim ba ya kamata ka bar wasiya an san shari'a ka Allah ce amma ka gaya musu a wasiya ni musulmi ne addinin da na zaba kenan kuma ina fatar Allah ya karbi rayuwata a kansa duk wani yaro na ban yadda yayi wani addini ba in ba islam ba to ka kubuta idan an tashi a lahira wani danka bai bi tafarkin ba Allah ba zai cika laifi ba ai ka bar wasiya kuma wasiyyan nan sun gani idan wani ya fandare wannan kuma ruwan shi abinda waɗannan manzanni suke kenan mutun nawa ne a yau ya tabbata ɗansa ya bar aqidan kwarai daran sa ma bai kokarin gyara dan babare ya bar wasiya kafin mutuwar shi daran kaga wannan kuskure ne wanda abinda Allah tabaraka wataala ya faɗa wa man yargabu an millati ibrahima illa man safiha nafsuhu ya kamata mu riki wannan wasiya da kyau duk sa'ilin da za mu rubuta wasiya to wannan ayar ta zama ita ce farko kuma wannan maganar ma ba tawo ba ce maganar Anas bin Malik ne Anas bin Malik sahabin manzon Allah ne Anas ya ce ka san Anas saurayi ne a zamanin manzon Allah a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu Anas bin Malik matashi ne kuma sai da Anas ya samu shekaru sama da 100 kafin Allah ya karbi ransa saboda haka Anas yana cikin na ƙarshen rasuwa waɗanda suka rasu a ƙarshen sahabban manzon Allah to Anas yana karantar da tabi'ai yace musu kanu yaktubuna fi suduri wasayahum su sahabbai da nayi zamani da su ga yanda suke rubuta wasiyar su inji Anas yace farkon wasiya abinda sahabi yake rubutawa hada ma awsa bihi fulan bin fulan abinda farkon wasiyar kina wannan ita ce wasiyar wani dan wani kaga da ka faɗi sunanka zaka rubuta ni ne wani dan wani wannan ita ce wasiyar ka abinda zaka fara rubutawa yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shi ne rubuta wannan wasiyyan ya shaida cewar ba abin da ke cancantar abota mafaci Allah ya shaida cewar Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne wa annal jannata haqqun ya tabbatar aljanna gaskiya ce wa annan nar haqqun wuta gaskiya ce wa annas sa'ata atiyatun la rayba fiha sa'ar karshen duniya tana zuwa ba makawa babu kokonto game da ita wa annallaha yab'asu man fil qubur kuma Allah zai tayar da waɗanda suke cikin kaburbura kaga wannan ita ce kalmar farko yanda ma sahabbai suke rubuta wasiya Anas ya bada labari abinda zaka fara rubutawa kenan na biyu fa Anas ya ce sai sahabbai su ce wa awsa ma taraka ba'dahu bima awsa bihi Ibrahim bani abinda zai zo bayan wannan shine wasiyar annabi Ibrahim ga ƴaƴansa kaga kenan abinda ya taho a suratul baqara aya da muka karanta aya ta 130 zuwa 132 sai ka rubuta a wannan ka ce ina muku wasiyar da annabi Ibrahim ya yi ma ƴaƴansa ya bani ya inna Allah astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun farku yaddaku mutu face kuna musulmai idan ka rubuta wannan to sai kuma ka kawo sauran bayanin hakkoki da abubuwa na umarni da hani amma dai waɗannan su ne shimfiɗa wanda sahabbai suke abu na farko ka rubuta sunanka sunan mahaifinka ka fara da kalmar shahada ka fara da waɗannan kalmomi da sahabbai suke yi sannan suka kawo wasiyar annabi Ibrahim alaihi salam wannan hadisin yana irwaul galil hadisi na 647 hadisin nan ya inganta daga Anas bin Malik sahabban manzon Allah sun yi aiki da wannan umarni na Allah tabaraka wa ta'ala da kuma umarni na manzonsa sallallahu alaihi wa sallam saboda haka ya kamata abinda ya shafi aqida ya kasance yana cikin wasiyar mu hatta abinda za a yi shi a janaiza ya kamata ka rubuta idan ka sani a wannan zamani akwai wani fasadi da ake yi bayan mutuwa to sai ka bar wasiya tunda ka riga ka sani saboda ai ita wasiya tsare haƙƙin mamaci ne kada Allah ya kama ka da wani laifi yana daga cikin muhimmancin rubuta wasiya saboda haka zaka rubuta duk abin da kake ganin akwai fasadi a kai zaka rubuta wanda zai wanke gawarka wanda zai maka sallah wannan duk shari'a ta baka dama ce ina son wane ya wanke gawata wane ya min sallah wa yufihim bi tarki albid' wal muhaddath bi muhdathat abubuwan da duk aka kirkiro ka hana yanzu a zamanin nan akwai wasu sabbin fitintinu da suka bayyana zaka gani idan an tafi jana'iza ana tona kabari saboda kyamara ta zama ruwan dare kowa ka gani wayarsa akwai kyamara sai bude kyamaran kabarin ma yana dauka yana watsawa ta internet ana binne mamaci yanda aka kwantar da shi suna dauka suna watsawa shi a ganinsa ya burge duniya al-Imam Malik yace duk abin da bai zama addini ba a zamanin manzon Allah wallahi ba zai zama addini ba a yau kuma har tashin kiyama. Ta ina za ka ɗauke mara ana binna mamaci kana fimin? Ta ina aka samu wannan a sunnar annabi? Kuma za a tafi a ringa yaɗa ma duniya, shin me ye ribarsa? Mene ne ribarsa? Don haka ya kamata jama'a su ringa hattara. Idan an tafi makabarta mutum ya ɗauki kyamara a hana shi, don me za ka yi da shi? Abinda aka ce ka yi wa mamaci, na farko ka yi mai sallah, kada ka gawarsa, ka masa addu'a. Waye ce ka ɗauki hotonsa ka watsa ma duniya? Ina za ka samu wannan hujja a sunnar manzon Allah? Sannan kuma tana yiwuwa a samu kuskure ta wajen jana'izar, ka nuna wa duniya an wulakanta gawa. Saboda haka ba shi da kyau. Malamai suka ce duk wani abu da ka sani na fasadi idan za a yi a bayan mutuwarka ya kamata ka rubuta. Wannan ita ce sunnar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Akwai misali wanda aka samu daga sahabbai. Al-Imam Muslim ya kawo hadisin Amr bin al-As, yana babu kauni al-Islam yahdimu ma qablahu, hadisi na 121, hadisin Ibn Shimasat al-Mahari. Yace habarna Amr ibn al-As, mun halarci sahabin annabi ana ce masa Amr ibn al-As. Shi Amr ibn al-As yana daga cikin manyan dakarun mutanen Makka waɗanda suka yaƙi manzon Allah, yaƙin Badar, yaƙin Uhud, yaƙin Al-Khandaq, fafatawa da aka yi da musulmai. Amr ibn al-As yana cikin sojoji. To daga baya sai Allah ya nufe shi da musulunta. Ana nan Allah ya kawo ajalinsa. Yana daga cikin sahabbai waɗanda suka yaɗa musulunci a sassan duniya. Ya yi aiki ƙwarai, Allah ya ƙara masa yarda. To shi wannan Ibn Shimasat al-Mahri ya ce mun halarce shi a lokacin da yake gab da mutuwa. Za a karɓi ran shi fi siyaqatil mauti, fa baka tawilan, muna kusa da shi sai muka ga yana ta kuka, yana ta rusa kuka. Wa hawwala wajhahu ila jidari, yama juya fuskarsa yana kallon katanga. Ya ji ainihin waɗanda ke kusa da shi ya basu kiyasa, yana ta kuka. To akwai ɗansa shine Abdullahi ibn Amr. Abdullahi ibn Amr kuwa sahabi ne, shi ma shine mutum na biyu wanda ya fi yawan hadisai a cikin sahabban manzon Allah. Abdullahi ibn Amr yana kusa da gadon, sai ya ce masa ya abatahu, ya baba, wannan kuka da kake ya yi yawa, amma basharaka rasulullahi bi kaza, ina ce annabi ya taɓa maka albishir za ka samu aljanna. Yana ta tuna mishi, amma basharaka rasulullahi bi kaza, ashe manzon Allah bai taɓa maka albishir ba ranar kaza, ya maka albishir da kaza. Yana kokarin ya kwantar da hankalin mahaifin. Can fa aqbala bi wajhihi, sai baban ya jiyo kansa, shi Amr ibn al-As da ya jiyo, sai ya ce musu inna afdala ma nu'iddu shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya ce mafi girman abinda muke adana, abinda muke tattali, abinda muke shirin mu haɗu da Allah da shi, kalmar shahada ce. Mafi girma abinda za ka yi tanaji ma rayuwarka ita ce kalmar shahada. Wannan shi ne babba, saboda ai duk aikin da za ka je ma Allah da shi idan ba kalmar shahada aikin banza ne. Sai ya ce mafi girman abinda muka shirya za mu haɗu da Allah da shi shine shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Sai ya ce inni kuntu ala atbaqin salati, kasan ɗansa yana ce masa baba, shi manzon Allah ya maka albishir kaza. Yana kwantar da hankalin uban. Da ya jiyo sai ya ce masa mu da kake gani, ya ce ni da kake gani na tabbata akan halaye guda uku a rayuwana. Laqad ra'aytuni wa ma ahadun ashadda bughdan li rasulillahi minni, da farko a rayuwata babu dan adam da yafi ni tsananin kin manzon Allah. Matakin farko da na samu a rayuwata kenan, babu mutum wanda yafi ni tsanar manzon Allah a farkon rayuwata. Wala ahabba ilayya an akuna qad istamkantu minhu faqatantu, ba abinda na so na ɗauki shekaru burina ina ma in haɗu da manzon Allah a lungu in kashe shi. yace wannan ita ce wannan shine fatana wannan ita ce fatana wannan shine burina na lokaci mai tsawo sai yace ma yaron to kaga wannan hali na farko falau mutu ala tilkal hali da na mutu a wancan halin na tsanar manzon Allah na fatar in hallaka manzon Allah yace la kuntu min ahlin nar ba shakka da na mutu a wannan yanayi na tabbata ina cikin yan wuta sai ce masa to kaga kalin farko kenan falamma ja'ala Allahu al-islam fi qalbi a lokacin da Allah yayi nufin zai sa musulunci a zuciyana a taitun nabiyya sai gashi ni da kaina na zo ga annabi lokacin da Allah ya haska zuciyar Amr ibn al-As ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ma annabi ubsuq yaminaka falubayika yace ka miƙo hannuwanka zan maka mubaya'a ya gaya ma annabi yana fada fa ba sata yaminu sai manzo Allah ya miƙa damansa ba ko wata annabi sai ya miƙa mar dama yace fa ka baffe ya dini kuma sai na maki hannuna shi yace fa annabi ya miƙo hannunsa annabi ya miƙo sai shi sai ya miƙa hannunsa sai manzo Allah ya ce malaka ya amru me yasa ne ka amru kala sai yace aratu an ashtarika abin kai shi da sauki yake gaya ma annabi shi ya dauka musuluntar sama za ta zo da wahala saboda ta'adin da yawa musulunci da yace ma annabi ina so in musulunta sai manzo Allah ya ce a ina sai an wasu matakai yana yace miƙo hannunka yi mubaya'a sai manzo Allah ya miƙa wannan sai yace kai hanya musuluncin sannan ma bai yi ba tukuna sai ni ina ganin sai nayi sharadi sai manzo Allah ya ce tashtaritu bima za wani sharadi kuma za ka yi kala sai ya ce an yi gufara li zan yi sharadi kafin a gafarta ne wato shi zai yi sharadi kafin a masa gafara saboda yana ganin laifukan da ya yi suna da yawa kala sai manzo Allah ya ce haba amru amma alimta anna al-islam yahdumu ma kana qablahu haba amru baka sani ba ai in aka musulunta to musuluntar ya rusa duk laifin da aka yi a baya manzo Allah ya ce duk wani laifi da kafiri ya yi a baya idan ya musulunta an gama Allah ya rusa wa anna al-hijrata tahdimu ma kana qablaha ashe baka san cewa in mutun yayi hijira to hijirarsa tana rusa duk laifin da ya aikata kafin yayi hijiran ba wa anna al-hajja yahdimu ma kana qablahu ashe baka sani ba in mutun yayi aikin haji to aikin hajjin sa din nan in mai kyau ne to fa ya rusa duk laifin da ya aikata kafin yayi shi wadannan abubuwa guda uku lokaci guda annabi ya hada su ga Amr ibn al-As in ka musulunta to duk laifin da kai kafin nan an rusa in kai hijira an rusa duk laifin da kai kafin ta in kai haji an rusa duk laifin da kai kafin shi shine da annabi ya fada masa haka yace wa ma kana ahadun ahabba ilayya min rasulillah yace wallahi daga ranan babu dan adam da nake so a duniya kamar manzon Allah daga ranan saboda saukin halin manzon Allah saboda saukin musulunci da yake Allah ya yi nufin haske ga zuciyar Amr ibn al-As sai ce falamma ja'ala Allah ta'ala zalika fi qalbi yace wala ajalla fi aini min aka wayi gari duk duniya babu mutumin da ido na ke girmama shi kamar annabi wama kuntu utiqu an amla aynayya min yace tun daga ranar da na musulunta bana iya hada ido da manzon Allah tunda ya musulunta saboda jin kunyar annabi saboda tsananin kunyar manzon Allah yayi ta'adi ga musulunci ya taho ya musulunta cikin sauki sai ya ji kunyar annabi baya iya hada ido da shi sai ya ce walau tu'iltu an asifahu ma afaqtu yace yanzu haka da zaka tambaye ni in siffanta masa annabi ba zan iya ba ya ma manta kamar manzon Allah saboda tsananin kunyar annabi baya iya kallon fuskansa har Allah ya karbi ran manzon Allah yace Amr ibn al-As ka duba wannan babban mutum yace ban iya ma siffanta maka annabi sallallahu alaihi wasallam la'anni lam akun amla'u aynayya minhu saboda bana iya cika idanuna ta kallon manzon Allah sai yace to kaji halina na biyu kenan sai yace madan walau mutu ala tilkal hali da na mutu a wancan hali yanda manzon Allah ya rabu da ni la rajautu an akuna min ahli aljanna, lalle da ina fatar in kasance cikin yan aljanna, saboda ai ya nuna soyayyarsa ga manzon Allah da biyayyarsa ga manzon Allah da nadamarsa akan abin da ya faru da hijindumu da yayi tayi na yada musulunci a zamanin annabi har Allah ya karbi ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace da dai lokacin da Allah ya karbi ran annabi ni ma Allah ya karbi daina, to da ina fatan idan cikin yan aljanna. Sai yace to hali na uku shi ne yake gaya madan, yace ni rayuwa ta hali uku aka samu, kaga ya faɗi biyu. Yace to hali na uku din sun maulina ashiya, bayan annabi ya rasu sai gashi aka dinga ba mu shugabanci, kafin shugabanci haɗari gare manzo Allah ya riga ya rasu. Walina ashiya, mun jibinci abubuwa da yawa, ya zama gwamna na nahiyoyi da yawa, shi ya fara shugabanci a Afirka gaba ɗayanta, duk Afirka shi ne gwamna na farko, Amr bin al-As shi ya yada musulunci hatta yammacin Afirka, idan aka ce arewacin Afirka to shi ya kai musulunci hatta Turai, babban sahabi ne. Saboda haka yace wannan shugabanci da muka samu ma adri ma hali fiha, gaskiya ba zan iya ce maka ga makomata ba, annabi ya riga ya rasu ya yarda da mu, da mun mutu a lokacin to da sauki, amma mun karbi shugabanci, ka san ku shugabanci yana da hadari, shugabanci yana da hadari. Yace saboda haka yanzu ba zan iya tabbatar maka ga makomata ba, wannan shine abin da ake son musulmi ya zamanto kullun yana tsoron aikin sa bai karbu ba. Ka duba dai sahabi ne, ka duba hidimar da yawa musulunci, amma yana tsoron ibadar sa ma bata karbu ba. A ce maka mutumin da ya kawo musulunci Afirka gaba ɗayanta yana shakkar makomansa a wajen Allah. Bare kai da ungwani kake zuwa da'awa ko? Shi Afirkan gaba ɗaya ya kawo addinin amma yana tsoron aikin sa bai karbu ba. Allah ka sa mu koyi da su. Sai ce fa'iza ana mitu, don haka kai yaro, yana gaya ma ɗansa, ce don haka ka daina tuna mun wancan albishir din, don ban mutu a wancan lokacin ba, yanzu ne. To abinda nake so da kai idan na mutu, fala tashabni na'ihatun, kar wata mace ta yi kururuwa a bayan mutuwata. So kaga abinda ake so kenan, ya fara gabatar da wasiyya. Kar ku yadda bayan na mutu a yi ihu a bayan mutuwata, wala narun, ko abini da wuta, kamar al'adar mutanen gabas idan an yi mutuwa sai a ringa rakiyar gawan da turaren wuta, ana binta da turaren wuta, wanda wannan ba daidai bane. Fa iza dafantumuni, idan kun binne ni, yace fashinnu alayya turaba shanna, ku watsa min kasa kabarin nawa, wato a maida kasar kabarin gaba ɗayan sa, wannan ba laifi bane. Ya zamanto kasar da aka tona an mayar, wannan ba laifi bane. A nemo ƙarin ƙasa a sa, shi ne laifi. Amma idan ƙasar da aka fitar ne aka maida, wannan ba laifi bane. Shi ne sai ya ce summa aqimu hawla kabri, kuma ku tsaya a kewayen kabarina, qaddara ma tunharu jazurun, gwargwadon yanda ake lokacin da ake ɗauka a soke taguwa ɗan raƙumi har ma a kai ga yuqsamu lahmuha, yanda za a soke raƙumi har ma a rarraba namanta. Yace ku tsaya a kewayen kabarina, fatta asta'anisa bikum, har dai in ɗebe kewa da ku. Yana wannan wasiyarsa ce, ba hadisin manzon Allah ba ne. Saboda haka za ka ga wani yana kafa hujja da shi, wannan ba hujja ba ce. Maganar sahabi ɗai ba ta zama hujja. Ya so amar, saboda yana fatan samun addu'o'i na bayan Allah. In muka lura da irin maganganun Amr bin al-As, yana cike da damuwa saboda tsoron haɗuwar shi da Allah. Shine yake neman, yana tawassuli da addu'ar bayan Allah, bayan ya mutu a masa addu'a, a masa addu'a, yake wa anzuru madha uraji'u bihi rusul rabbi, har dai in samu damar amsan da zan ba ma jakadun Allah zuwa gare ni. Kaga yana fatar kenan mutane su mar addu'a, ya samu saukin amsa tambayoyin da mala'iku za su yi shi. To amma ba lalle bane sai an yi haka ne. Abin nufi a nan, kaga sahabi ya san ga abin da za a yi bayan ya rasu, sai ya bar wasiyya, kar a yi. To haka ya kamata. Akwai Huzaifa bin Yaman, shi ma ya yi irin wannan wasiyya, idza muttu fala tu'zinu bi ahadan, idan na mutu kar ku sanar da kowa, in ji Huzaifa, sahabin manzon Allah, kar ku sanar da kowa idan na mutu. Kuma ba shi kadai ba ne, sahabban annabi waɗanda suka bar wannan wasiya akwai Abdullah ibn Mas'ud, akwai Abdullah ibn Umar, akwai Abu Sa'id al-Khudri, in ka dawo ga tabi'ai akwai Alqama, akwai Sa'id ibn al-Musayyib, akwai Ar-Rabi' ibn Husayn, akwai Ibrahim al-Nakhai. Daga sahabbai zuwa ga tabi'ai waɗanda suka ce in mun mutu kar ku sanar da kowa, ai maza ai jana'izan. Me yasa? Yace inni akafu an yakuna na'ayan, shelar da za a ringa yi annabi ya hana a ringa shelar mutuwa. Fa inni sami'tu rasulullahi yanha 'anil na'i, saboda naji annabi ya hana ai sanarwar mutuwa. Hadisin yana sahihu sunan ibn majah, yana hadisi na 1203, yana sunan at-tirmidhi, yana sahihu sunan at-tirmidhi hadisin 986. Kuma in ka dubi a sunan kubra na al-Imam al-Baihaqi mujallad na shafi na 74, ya kawo jerin sahabban da suka hana haka. Me yasa? Saboda manzon Allah ya hana sanarwar mutuwa. Sanarwar mutuwa shi ake cewa an-na'yu. Zaka gani a littafin Tahzibul Lugha mujallad na shafi na 13. An-na'yu huwa khabarul maut. A ringa yayata labarin mutuwa. Ibn al-Asir al-Littafin al-Nihayat fi Gharib al-Hadith a juz'i na 5 shafin 85 yace yuqalu na'al mayyita idha adha'a mautahu wa akhbara bihi wa idha nadabahu. Idan mutun ya yayata labarin mutuwa to sai a ce wannan shine an-na'i. Dan da haka nan malamai da yawa suka yi magana akai, kamar al-Imam Sindi a hashiyatu Sunan Ibn Majah juz'i na 3 shafin 260 asluhu khabaru al-maut wa kana ahlu al-jahiliyyati yushhiruna al-maut. Tun kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam, idan akai mutuwa a zamanin jahiliya, mutane sai su ringa yayata labari, ana shela, ana kirari, ana yabon mutum wane ya rasu. To wannan shine abin da annabi ya hana. Al-Imam an-Nawawi da wasu malamai suna cewa ba kowace sanarwar mutuwa ce take zama haramun ba. Wannan ya zo cikin al-Majmu, yana mujallad na 5 shafin 174. As-sahihu alladhi taqtadihi al-ahadith as-sahiha anna al-i'lam bi mautihi liman lam ya'lam laysa bi makruhin. An yi rasuwa, wani bai san an yi ba sai ka sanar da shi, wannan yana da kyau, ba laifi ba ne. Siyama idha kana li maslaha. Me yasa ka sanar da shi? Saboda tafsirin jama'a, ana son mutane su haɗu a jana'iza, ba laifi ba ne. Malamai suka ce koda a masallaci ne ma ana iya sanarwa ɗin, saboda sanarwa a masallaci idan ya shafi aikin ibada, wannan ba laifi ba ne. Don haka a sanar da mutane an yi rasuwa da Allah a tafi jana'iza, wannan ba laifi ba ne. Amma bayan an yi rasuwar, an yi jana'iza, sai a sanar a masallaci wane ya mutu. Me ya ma'ana sanarwa? Kaga sanarwa ce kawai kake game da mutuwa, amma ba don aje jana'izar ba. Tunda ba don zuwa jana'izar ba ne, to wannan yana iya shiga laifi. In kusida bihi al-ikhbaru li kasratil musallina fa huwa mustahabbun. Idan aka sanar da mutuwa saboda mutane su haɗu a samu waɗanda za su yi jana'iza, wannan mustahabi ne. Wa inna ma yukrahu dhikrun ma'asiri wal mafakhiri wat tiqwab bainan nas bi dhikri. Abinda ba a so shine alfahari da yaya ta magana da kirari da yabo, wanda yanzu in ka dubi internet abinda ake kenan. Mutum ya riga ya rasu, a ringa yaya ta abubuwan sa, ana ta posting, ana kirari, wanda bai da ma'ana. Aikin da ya riga yayi shi, kuma ya riga ya gamu da Allah akan ayyukansa. Abinda ya rage kawai shine bayan Allah su mar addu'a. Amma a gaskiya fitowar internet ya dada dawo da abubuwa masu yawa waɗanda dole sai mun yi hattara. Allah shi kare mu. Sannan ga hadisin Abu Sa'id al-Khudri, wanda a cikin sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idha wudi'atil janazatu fahtamalaha ar-rijalu ala anaqihim. Idan aka ajiye gawa, idan an gama sallar gawa, mutane suka ɗauka. Fa in kanat saliha qala qaddimuni. Idan mamacin mutumin ƙwarai ne, to zai riƙa cewa ku gaggauta, ku gaggauta, ku kai ni, domin wallahi makomar mutum a kwanciyar kabari dadinsa ya fi duniyar gabaɗayanta. Saboda haka in an yi mutuwa mutumin kwarai, Allah Allah yake a kai shi makomarsa, saboda ya ga abin da ya gani. Kai da ka kiyarda a kai shi, ka cuce shi. Wa in kanat ghayra saliha, manzo Allah yake amma idan mamacin ba na kwarai ba ne, to zai rika cewa ya wailaha aina tasabuna biha, kai co ina za ku kai raina. Yana nadamar mutuwa din. Manzo Allah yake isma'u sautaha kullu shay'in illa al-insan, komai yana jin maganar mamacin in banda dan adam. Duk wata halittar Allah tana jin maganar da wannan mamaci yake yi, amma mutum ba zai ji ba. Wannan hadisin yana sahih Bukhari, musamman al-Imam Bukhari yayi hadisin babi, babu qaulil mayyit wa huwa ala al-janaza qaddimuni qaddimuni. Ya zo ta hadisin Abu Huraira, kamar yadda aka samu hadisin Abu Sa'id al-Khudri, Allah ya kara musu yarda. Saboda haka yasa gaggauta jana'iza ya fi jinkirtawa. Don akwai mutanen da za a yi mutuwa sai a aje gawar, ba daidai ba ne a gaggauta jana'izar shi ne fi dacewa. Malamai suna cewa idan jinkirtawan bai wuce yini guda ba, ba laifi ba ne. Amma idan za a jinkirta kamar daga safe zuwa bayan azahar, wannan ba laifi. Me yasa? Saboda ana son haduwar mutane din. Haduwar mutanen shi ma alkhairi, saboda su samu lada, shi ma kuma mamaci ya samu ƙarin masu masa addu'a, don haka akwai riba ta kowane gefe. Amma idan aka ce za a bar wannan gawa ta kwana, to kaga ya wuce iyaka, wanda babu dalilin sa. To sai abu na uku shine wasiya da ta zama ta mustahabi. Wasiyar mustahabi ba wasiyar dole ba. Wannan ya zo cikin fatawar Latina mujallar 16 shafin 263. Alwasiyatu almustahabba hiya tabarru'ul mahd. Wasiya ta mustahabi ita ce kyauta da kai, ka so ka yi kyauta a bayan ka mutu. Saboda haka wannan shi ake ce ma wasiya ta dukiya. Ka wasiyatu al-insan ba'da mautihi fi malihi bis-sulthi fa aqall. Kace bayan na rasu ina so a ware kaza daga cikin dukiyana a rabawa ƴan uwana, wane da wane da wane, ko makwabtana, ko aminaina, ko ka kirga sunayensu, li qaribin ghayri warisin, wanda dama can waɗanda ka bar wasiya din ba sa cikin masu gadauta. Aw li ghayri aw alwasiya fi a'mali albirri min as-sadaqa ala al-fuqara wal masakin fi wujuhi al-khayr. Ko kuma ka ce bayan na mutu a cire dubu kaza na dukiyata a raba ma talakawa, ko kuma a dafa abinci a ciyar da mutane. Abinda duka rubuta din nan wasiya ne. Bayan ka rasu za a yi lissafi a gani shin ya dace da sulusi na dukiyarka, saboda daga sulusi zuwa kasa. Wannan dalilin yasa ya kawo hadisin da zamu karanta na karshe. Yace wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu anhu, an karbo hadisin nan daga Sa'ad bin Abi Waqqas, Allah ya kara masa yarda. Qala kuntu ya Rasulullah, Sa'ad yace na taba ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ana zumalin, ni mutum ne mai dukiya, wala yarithuni illa ibnatun li, babu mai gado na face wata yata, wahidatun kuma ita ɗaya ce. Sa'ad bin Abi Waqqas yana da dukiya, yana da ɗaya mace, sannan ga alamar mutuwa ta zo mishi. Saboda haka sai yake tambayan Annabi sallallahu alaihi wasallam, afa atasaddaqu bi sulusai mali, shin na samu damar in yi sadaka da kashi biyu cikin uku dukiyar a kasa uku, a ɗauki biyu a bada sadaka, a bar kashi ɗaya. Kaga an bada sadakar mafi yawa ke, idan aka ɗauki biyu cikin uku an bada sadaka ga saura ɗaya cikin uku shine da a gaje shi. Kada sai manzon Allah ya ce la a'a. Kuntu sai nace afa atasaddaqu bi shatrihi, ko dai in bada sadaka rabin dukiyar, raba dukiyar tawa kashi biyu, rabi in bada sadaka. Kala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la. Kuntu sai nace afa tasaddaqu bi sulusihi, ya Rasulullah, in kasa dukiyar uku in bada ɗaya cikin uku. Kala sai manzo Allah yace as-sulusu, babu laifi game da sulusi. Sai yace wa sulusu kathirun, duk da haka ma dai sulusi din yayi yawa. Innaka antazara warasataka agniya, lallai kai akan ka bar magadanka mawadata khairun min an tazarahum alatan ya fa a ce ka basu matalauta ya takaffafuna nasa suna bin mutane da kafukan hannuwa idan an ce ana bin mutane da kafi ana roƙon su ka bar magadanka mawadata ya fa a ce ka bar magadanka matalauta bayan mutuwarka suna bin mutane da kafin hannu suna roƙon su hadisin muttafaqun alayhi yana sahih al-bukhari babu an yatruka warasatahu agniya khairun min an yatakaffafu an-nasa hadisi na 1295 kuma wani abin sha'awa dan sahabin dan sa'ad bin abi waqas shi ya rawaito hadisin sunan shi amir bin sa'ad a lokacin da abin ya auku ba a haife shi ba saboda annabi ya tafi aikin haji an tafi makka sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka tafi aikin haji wannan shine hajjatul wada' an tafi aikin haji tare da Sa'ad bin Abi Waqqas sai rashin lafiya ya kama Sa'ad a garin Makka kuma dama can asali Sa'ad bin Abi Waqqas al-Muhajir ne mutumin Makka ne yana ma da dangantaka da mahaifiyar manzon Allah saboda kai sa annabi yake kiran sa kawu yana da dangantaka da manzon Allah ta gefen mahaifiya rashin lafiya ya kama Sa'ad bin Abi Waqqas a garin Makka sai manzon Allah ya taho gaida shi a gida an riga an bar Makka an koma Madina daga shi manzon Allah har duka sahabbai amma da yake sun taho aikin haji rashin lafiya ya kama shi saboda haka sai ya zauna a gidan shi yana rashin lafiya sai ga alaman fa da wuya ya kai zai mutu shine dan sai yake bada labari yace ja annabi ya uduni wa ana fi Makka yana gaya ma yaron lokacin an haifi yaron ya riga ya girma sai yake bashi labari yana ba ma Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas sunan yaron nashi Amiru manzon Allah da ya taho yace a lokacin da aka je aikin haji sai ya taho gida ya samu Sa'ad bin Abi Waqqas dan ya gaida shi wa huwa yakrahu an yamuta bil ardi allati hajara minha an riga an yi hijira sai gashi Sa'ad al'amari yana nuna cewa zai mutu a Makka kuma ya riga ya yi hijira ya bar Makka duk sahabbai ba sa son haka idan aka bar gari domin Allah to wannan garin ba a koma to ga Sa'ad kuma Allah zai rasu a nan lokacin da adabi to sai yake cewa yarhamullahu ibn afra shine sai shi Sa'ad ya ce masa ya rasulullah usi bi mali kullihi zan bar wasiya dukiyata gaba ɗaya kawai ai sadaka da ita sai manzo Allah ya ce la a'a yace fa shatru to rabi ba manzo Allah yace a'a har dai ya kawo ga inda yake cewa fa sulusu wa sulusu kathirun manzo Allah yace masa ai ka bar magadanka da wadata ya fi a ce ka basu matalauta to shi Sa'ad me yasa yake son ya bada sadakan dukiyar shi gaba daya yana so ya samu lada a lahira shine sai manzo Allah ya mari gyara yace masa wa innaka mahma anfaqta ai Sa'ad duk abin da ka batar na dukiya min nafaqati fa innaha sadaqa iyalanka da kake ciyarwa ai sadaka ne ƴaƴanka da zaka bari da dukiyar wannan ma sadaka ce hatta luqmata allati tarfa'uha ila fi imra'ati ka daga abinci ka sa a bakin matarka sadaka ne me yasa kake tunani in ka bada dukiyarka ga wani waje ba za ka samu lada ba hadisin yana sahihu muslim yana babu wasiyati bi sulus kuma wannan hadisin sai ya zama gimshiki ka'ida na gane wasiya tun annabi sallallahu alaihi wasallam tun da annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi izini a bada wasiyar da ta fi sulusi ba so kaga kenan an samu ka'idar duk wani alheri da za ka yi a bayan mutuwarka kar ta wuce sulusi idan ma wasiya mutum zai bari ai Allah tabaraka wa ta'ala daga baya ya warkar da Sa'ad bin Abi Waqqas in ka dubi sharhin wannan hadisin cikin Fathul Bari yana mujallal nahu shafin 427 Allah ya warkar da Sa'ad bin Abi Waqqas dan a wancan lokacin kamar yadda ya faɗa cikin wannan hadisin yassa ɗaya ce kadai daga baya kuwa sai da ya samu yara akwai Amiru akwai Mus'ab akwai Muhammad akwai Umar bin Sa'ad akwai Ibrahim akwai Yahya akwai Ishaq akwai ita Aisha wanda dama ita ce yar da yake magana akai in ka dubi at-tabaqatul kubra na ibn sa'd ya jera sunayen yaran da ya haifa gair haulai wadannan da muka kirga masu riwayan hadisi ne ma a cikin ayyan shi wadanda sun ruwaito hadisi wanda zaka samu akwai amiru mus'ab muhammad umar bin sa'd akwai ibrahim yahya ishaq aisha wadannan zaka rika ganin suna ruwaito hadisi na mahaifin su wadanda ba sa riwayan hadisi na ƴaƴan nashi a littafin at-tabaqatul kubra na ibn sa'd ya kirga yaran da ba sa cikin marwaita hadisi sun fi goma akwai abdullah abdurrahman amru imran salih usman ishaq al-asgar umar al-asgar akwai umairu al-musta'ib wanda duk suna cikin yaran sa mata sai da ya haifi yara 12 yaran jingin amma a lokacin da yake tambayar manzon Allah ya sade shi sai manzon Allah yake ce masa ba mamaki fa Allah zai barka da rai a lokacin annabi yake gaya mana sai ya zama mu'jizar manzon Allah saboda ya tabbata Allah ya bar shi da rai har dai ya girma ya haifi wasu yara da yawa to amma sai yake karantar da mu abin da ya faru da shi a lokacin da annabi ya hajjin ban kwanansa domin wannan bayanin na annabi sai ya zama ka'ida ce ta wasiya idan za ka yi wasiya za ka kyautar da dukiyarka kada ta wuce one third na dukiyar duk wata wasiya da za ka yi kada ta wuce kashi ɗaya cikin uku na dukiyarka to ba za mu kai ga bayanin abu na ƙarshe shi ne na hudu ba saboda lokaci ya yi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan abinda muka dace da faɗinsa daidai Allah ya gafarta mana kuskure ya ba mu albarkan wannan majalisi da rahmat da ake samu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك